Assalamu alaikum masu sauraro shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC. Akan mitoci 25.31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Jamhuriyar Niger da suka hada da radio amfani da sarauniya da kuma niya. A can kuma sai kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio za kuma iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa
Abida Bahari Auda
tare da ni Zahra Aminu Fage.
A discredit and happy show yau da gobe da bugada da aka batutuwa da suka shafi kiwon lafiya a yau 1 ga watan Disamba da shekarar 2022 zabi bugada da aka cutar karancin jini da kuma muhimmancin bada jini.
Tafi da karin bayani
a cikin shirin da fita yau wakilan sashen Hausa su tattauna bada da fasuruwa da tsaki akan wannan cuta sabbin zabi da filibu da kwallafa
sai a gyara zama a kasance tare da shirin yau da gobe.
Za ku fara shirin dai da tattaunawa da wakilin sashen Hausa a Abuja Hawwa Umar Tayi da kwararriyar likita Dr. Maryam Abed Al-Mustafa.
Masu sauraro barkamu da wannan lokaci, muna tare da Dr. Maryam Ahmad Al-Mustafa inda za ta yi mana cikakken bayani akan matsalar karancin jini wato anemia a Turanci. Likita gare ki.
Wato jinin dan adam ba abu daya bane, abubuwa da yawa ne suke haduwa su zama jini. Daga cikin su akwai ruwa, akwai kwayoyin halitta da muke ce musu cells, kuma daga cikin su akwai red blood cells wanda suke ba jini wannan jin kalan, akwai white blood cells wanda suke taimaka mana mu fada da cuta, sannan akwai platelets wanda idan muka ji ciwo suke dan nana ciwon. Bayan waɗannan kwayoyin halittar kuma akwai wasu abubuwa daban, duka abubuwan nan ne suke haduwa su zama jini. To shi fa jini a dan adam din nan yana zuwa daga bargo ne dake cikin kashi, bargon ne yake hada jinin sai ya sake cikin jijiyoyin mu. Anemia ko ciwon karancin jini ba cuta bane dake zaman kanshi, yawanci sakamakon wani abu daban ne. Ma'ana in mutum yana da karancin jini ba wai cewa za a yi cutar shi ne takamamme karancin jini ba, cewa za a yi yana da wani ciwo ko wani matsala da ke jawo mishi karancin jini.
To likita, shin me ke kawo cuta ko kuma matsalar anemia wato karancin jini a jiki?
A takaice dai za a iya samun karancin jini ta hanyoyi hudu ne. Na ɗaya, idan mutum yana asaran jini ta wani hanya, kaman a ce ta hanyar al'ada ko masu tsutsan ciki wanda tsutsan yake tsotsa jinin, ko kuma irin a ce masu kansan hanji da suke zubar da jini ta bayi. Na biyu shine idan jikinmu baya yin sabon jini yanda ya kamata. Misalin wannan shine kaman wanda ba sa cin abincin da bargo yake bukata dan yayi sabon jini, ko kuma masu ciwon koda wanda kodan baya sake abubuwan da jikinmu yake bukata yayi sabon jini. Na uku shine idan jikinmu yana faffasa waɗannan kwayoyin halittar da ke cikin jini din. Wannan shine kaman za a ce ciwon malaria ko kuma ciwon sikila. Sannan na ƙarshe, idan jinin da mutum yake bukata ya fi wanda bargon shi yake yi ya saki. Misalin irin wannan shine mata masu ciki ko kuma mata masu shayarwa. A takaice dai akwai matsaloli da yawa gaskiya da suke jawo karancin jini, kawai waɗannan misali ne muka bayar.
Da wasu alamomi ake gane mutum na fama da cutar?
Akwai alamomin da mutum yake iya ji a jikin shi, akwai kuma alamomin da ake iya gani a jikin mutum idan yana da karancin jini. Daga cikin alamomin da mutum zai iya ji, zai iya jin gajiya, ya ji bai da ƙarfin iya komi, zai iya jin jiri, ya zo ya fara ciwon kai ko ciwon kirji, zai iya fara haki ko ya ji zuciyarsa yana bugawa. Idan abin yayi tsanani ma akwai abin da muke cewa paika, wato wannan mutum zai rinka sha'awan abubuwan da ba abinci bane kamar takarda ko chok. Babban alaman da ake gani a jikin mutum kuma in yana da ƙarancin jini shine tafin hannayen shi ko kuma leɗen shi ko kuma ƙarƙashin idanuwansa za su iya canja kala su yi haske ko su yi fari.
Shin matsalar anemia ko ƙarancin jini ta kasu kashi nawa ne?
Akwai hanyoyin da ake amfani da su a kasa ƙarancin jini. Na farko, akan duba girman waɗannan ƙwayoyin halittan da ke cikin jinin ne. Na biyu kuma akan kasa shi ta hanyar cutar da ke kawo shi ne, kamar yadda muka gama bayani ɗazu.
Wacce mutane suka fi cin karo da ita kuma me yasa?
Ƙarancin jinin da aka fi cin karo da shi shine muke ce mishi nutritional anemia. Wannan shine ƙarancin jinin da ake karo da shi saboda mutum baya cin abubuwan da ya kamata wanda suke taimakawa jikinmu ya hada jini din. Misalin waɗannan su ne abinci masu folic acid kamar su alayyahu, abinci masu B12 kamar su madara, su kwai, da kuma abinci masu iron, wato masu ganye da sinamon saniya kenan.
Tsakanin manya da yara ko kuma tsofi wadda suka manyanta, su waye suka fi cin karo da cuta ko kuma matsalar ƙarancin jini?
Wanda suka fi samun ƙarancin jini da yara ne masu shekara ƙasa da 5 da kuma mata masu ciki. Ƙungiyar Lafiya na Duniya ma ta ce 42% ɗin yara na duniya suna da ƙarancin jini, sannan 40% ɗin mata masu ciki ma suna da ƙarancin jini.
Shin matsalar ƙarancin jini ko anemia na ɗaya daga cikin cututtukan da ake iya gado?
Kamar yadda muka yi bayani, ciwon ƙarancin jini yawanci sakamakon wani abu daban ne. To an san za a ce eh kenan, domin akwai cututtukan da ake iya gada kamar su ciwon sikila da su ciwon ƙoda da suke iya jawo ƙarancin jini. So ba wai ƙarancin jinin bane ake gada, a ciwon da ke jawo ƙarancin jinin ne ake gada.
Yaya tsananin matsalar take idan ba a dauki matakin da ya dace da gaggawa ba?
Gaskiya in cutar ta yi tsanani ba a dau mataki ba za a iya samun matsala. A yara cutar zai iya hana su girma yadda ya kamata, amma su ciki zai iya jawo musu matsaloli da cikin ko kuma da jaririn, zai iya jawo ciwon zuciya abinda muke cewa heart failure, zai iya jawo bugun jini abinda muke cewa stroke, a gaskiya dai zai iya jawo matsala kala-kala har ya yi kisa ma.
Shin wani irin nau'in abinci ya kamata masu fama da matsalar ƙarancin jini su rika ci ko kuma su ƙauracewa?
Idan mutum yana da ƙarancin jini, ana so ya rinka cin abincin da za su taimaka ma jikin shi yin sabon jini, kamar su ganye musamman alayyahu, madara, kwai, naman saniya, wake da abubuwa dai da yawa da za su ba da mutum wannan folic acid, iron da B12 ɗin yake bukata domin jikin shi ya yi sabon jini.
To likita, daga ƙarshe wace shawara zaki ba wa masu sauraron mu don kaucewa cin karo da cutar ko kuma matsalar anemia, wato ƙarancin jini, da ma sauran cututtuka baki daya?
A takaice dai gaskiya hanyar kariya shine cin abinci mai kyau, sannan zuwa wajen likita da wuri idan mutum bai jin daɗi. Ciwo ma in ya dade a jikin mutum yana kawo ƙarancin jini. Duka-duka dai a takaice, idan mutum yana da ƙarancin jini ba wai a wajen ake tsayawa ba, ana samo dalilin da ya jawo ne sannan a yi maganinsa. Dalilin haka, ganin likita da wuri da bin shawarar likitoci yana da mahimmanci domin mutum ya kula da lafiyarsa, sannan ya dau mataki ga duk wani matsalar da ke wasa da lafiyar shi. Allah ya kare.
To masu sauraron mu, kun dai ji abubuwan da likita ta faɗa akan wato matsalar anemia ko kuma ƙarancin jini a jikin dan Adam.
Jama'a masu sauraro har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a cikin shirin yau da gobe. Yanzu kuma zamu yi tattaki zuwa maradi a jamhuriyar Niger, inda zamu kawo muku bayani akan ɗaya daga cikin hanyoyin da za a iya taimakawa masu cutar karancin jini, wato ta hanyar bada jini kenan. Ga wakilanmu Hawwa Umar da Mansur Sani da rahoton da suka hada mana akan wannan batu.
Bada tallafin jini a asibiti abu ne mai muhimmanci musamman don marasa lafiya da ke da bukatar karin jini da gaggawa, kamar waɗanda suka yi hatsari, mata masu juna biyu, masu fama da amosanin jini da sauransu. Duk da cewa bada tallafin jini yana da muhimmanci, akwai waɗanda ya kamata a ɗibi jininsu domin jin ko su waye suka cancanta su bada tallafin jini don ajewa a bankin jini na asibiti. Ga hirar da abokin aiki na dake maradi a jamhuriyar Niger Mansur Sani da shugaban bankin jini na babban asibitin maradi wato Mamman Aminu Bra.
Harkar jini a takaice a maradi mutane suna iyakar kokarin su bada jini, suna iyakar kokarin su, amma duk kuma kokarin hayo bai isa ba saboda masu bukata suna da yawa.
Su wane ne masu bukatar jini ko kuma suka yi bukatar jini?
To wanda suka yi bukatar jini ne musamman gidan uwa da da, in za a kawo mace mulun a gulguje daga kauye tana zuba da jini wajen aihuwa, ko kuma an tana nan kin ma wajen aihuwa ta ga labaita, sannan wajen yara kanana wani lokacin da muke cikin masu sauran cizon sauro, ko kuma masu hadarin mota da sauran cututtuka da dama wanda ake bukatar jini a halin yanzu.
Idan muka duba menene fa'idar bada jini a likitance ko kuma a bangaren lafiyar dan adam a takaice?
Fa'idar bada jini tana da yawa, kashi biyu ko kashi uku. A likitance in ka bada jini kai da kanka inda lafiyar ka lau ya cancanta ka bada jinin, ka cika ka'idodin bada jini, to idan ka bada in Allah da zaka ji dadin jikinka zaka ji kamar an sauke ma kaya. Sannan wajen kuma taimako na addini, in ka taimaka ka ceci rayuka ba ma raɗe ka tambaya, ko da ɗaya ne ka ceta amma rayuka da yawa ne ka ceta, saboda shi wanda ka cetan zai wa al'umma aiki.
Waye kamata ya bada jini ko kuma wasu irin ka'idoji ne masu bada jini ya kamata a ce sun cika?
Wanda ya kamata bada jini mutum balagi shekara 18 zuwa 60, ga wanda bai taɓa badawa, amma wanda ya saba badawa yana kai har shekara 65, kuma ya zama to mai lahiya ne, ba shi da wani ciwo ko kaɗan ko na ciki ko na waje. Sannan mata suna iya badawa amma ya zama to masu basa goyo, basu da juna biyu, kuma basa cikin haila. Namiji yana iya badawa duk wata uku, kinan yana iya badawa sau hudu a cikin shekara. Mata suna iya badawa duk wata hudu, kinan suna iya badawa sau uku a cikin shekara. Wannan zuwa manyan gimshiki na bada jini.
Za a iya tantance jinin mutane, duk wanda ya bada jini ana nuna bada jinin yana nuna cewa lafiyar shi lau, ko kuwa a cikin bada jini kuna yin bayani ga wanda yake da wata matsala a cikin jinin shi domin ya dauki mataki, ko ko a'a kuna dauka ne, idan kun dauka kun ga wata illa ga jinin kukan zubar da shi kuma wannan mutumin ba tare da ya sani ba?
Binciken yana hawa biyu. Hawa na farko kafin ka bada, an ka zo sai an maka tambayoyi a gani in ka cika ka'idodin wannan da na zana dazu, ya zama dukkan da lafiya a shekarunka sun kashi 18 zuwa 60, kuma yawanin ka ya ba kilo 50 baya. In ka cika wannan ka'idodin aka maka tambayoyi baka da wata rashin lafiya wanda ka san da ita, ko kuma wanda ake ganin a cikin hatarka, to wannan sai a dauki jinin ka. To kashi na biyu kuma shine jinin aka dauka, dole sai an tace an bincika shi a gani ko wani irin kala ne, sannan kuma a gani baya da cututtuka guda hudu kamar da doka ta nan kasar Nijar ta bada dama a yi a faran masasara a dabe, sannan da ciwon sida kuma da ciwon sanyi. Wannan guda hudun su ne ake dubawa a gani sarkarin in ba ta da su, in tana daya daga cikin su sarkarin ba ta da amfani sai a kore ta a zubar da shi.
Shugaban bankin jinin ya kuma yi kira ga jama'a da su kara jajircewa wajen bada tallafin jini musamman a wannan lokaci na damina da ake fama da cututtuka kamar zazzabin cizon sauro da sauransu.
A yanzu ana bukatar sosai mutane su kara jajircewa saboda jinin yana so ya karanci. Me yasa? Saboda masu bukatar jini a yanzu sun yi masu badawa da yawa, wanda suke badawa fi sabilillah dan radin kansu ba su da yawa, tunda yanzu aka dan ahuda salka 100 duk wuni, daga yanzu a sai zuwa ga wasu ahuda salka 100, kuma ba a samun masu badawa da radin kansu mutum 30 za su zo wanda ake cewa volunteer su zo su bada jini.
Za a iya cewa wanda kuke amfani da shi kusan a jaje ne wanda ya jima shi?
A yanzu baya jimawa. Wanda aka dauka a rannan shine ake tacewa, da an tace kuma mutane suna jira an ba su shi sai baya jimawa. Saboda haka muna bukatar kwarai sosai gudun mata jama'a su runkuya su zo su bada dan a samu jinin nan a tace a aje kaciwo wanda yazo a gaggauta a dauka a bashi. Tunda duk kaciwon da aka yi da wuya yayi kwana 20 yayi kwana 2 a aje, ta kazo kawai an saka 100 aka samu saka 100 cikin kwana biyu ta kare saboda sun kice mutane su yi hakuri an ce su kawo wani a mai da gurin kasa hasalar su dani ko gaman an hana su ne a musamman wanda suke da kad suke bada jini kai ka bada shekaran jiya ko ka bada nan da wata guda lokacin bada ka bai ba to ka zo gidan bada jini an ce babu jini sai kai ta mamaki ya aka yi kai da kake bada jini kuma an ka zo a ce ma sai ka je ka nemo wani to halin da aka ciki ne yanzu babu jinin tacecce isheshe a aje duk an shanye shi dole wanda za a dauka a lokacin shine za a bincika a tace ko mutane suna tsaye hannu da hannu kawai a rarraba musu dai
har ila yau abokin aikin na Oman Sirsani ya zanta da wasu dake bada tallafin jini
sunana Kabiru a garin Danja ne
shekaran ka nawa
kara ta 21
Kabiru gashi na suke kana bada jini wani naka ne abba ya lahiya
yau dai ne na bada na fara bada da jinin ga
to menene dalili
dalili akwai wani can garin Habila shine a kara za a kara mu jini
daman ka taba jin cewa ana zuwa a bada jini baka bada ba sai yanzu da ta kama maka
eh gaskiya haka ne
to menene zaka ce ma al'umma domin su ranka bada jini ba sai in nasu baya lahiya ba saboda gudun irin haka da a ce sai in ka zo a ce sai an diba naka in ya kasance akwai shi a shi kenan kaga za a yi amfani da shi ni zaka ce ma al'umma matasa yan uwanka
zo sai makama yan uwansu marasa lahiya sai makama su da su ba su jini su ma a yi ba jinin su a ba waɗanda marasa lahiya
sunana Shafi'u Ali Usman
ka zo an san jini ne ko ka zo bada
a'a na zo kawo kanwata ne ta manata cikin harkar saboda gaskiya a harka akwai cigaba cikin ta tana duk wanda ya taimaka ma dan uwan shi musulmi da jini ya taimaka ma addinin musulunci ne so Allah muna jin dadi so Allah
kawai da lokaci da lokaci kake zuwa ka bada jini
to gaskiya duk bayan wata uku yana zuwa yana bada jini tun je mun sai yake bada jini na kuma alhamdulillah in na zo gwada ina samu kuma ya taimaka ma jama'a
to ya kake shiga cikin ka da kake bada jini
to gaskiya alhamdulillah ina jini na yaro na yadda nake son kana kuma jikin Allah Allah ba ni matsala komai cikin rayuwa ta dadi kawai ki na bada
ya kace masu jin tsoron zuwa bada jini
to gaskiya sabarin tsoro to da shi jin tsoro yana sa wani ba zai dawo ba amma idan ka zo ka bada wani ma zai bada sai a ji dadi ba sai ka kuma rada ba babu jini babu jini babu jini amma in dai ya waita to insha Allah kuma da kuma za a samu alheri cikin shi
malaman addinai guda biyu wato musulmi da krista ba su yi kasa a gwiwa ba su ma sun jaddada muhimmancin taimako musamman dan ceto rayuwar dan adam
ni ne Muhammad Muniru na Shehu Umaru wanda yake shine mai tarbiya a nan Maradi dan Tudu Bagalam to addini na musulunci ya koyar da musulmi musulmi ya taimaka ma dan uwan shi musulmi musamman wajen sha'anin bada jini daga ceto rayuwa ne ciyarwa da ake yi a taimaka mutum da abinci dan a ceci rayuwar shi ne shi kan shi abinci an gama mai wanci a taimaka mashi dukkan shi dan a ceci rayuwar shi ne to wanda ya haka nan zai samu sakaya mai girma wurin Allah sakaya shi ko Allah ya mai sakaya da aljanna ba mutum dan adam ba dabba ma idan musulmi ya taimaka mata zai musa kai wurin Allah ya zo a hadisi ingantacce cewa wata mace ce mazinaciya ita sana'a ta zina kawai shikenan sannan sai ta ji kishirwa sai ta zo bakin rijiya sai ta iske kare yana cin kasa mai damshi shi ma kishirwa ta kuro shi bai samu ruwan ba bakin rijiya kuma ba yadda zai ɗebo sai kama yana cin kasa mai damshi dan ji dan sanyi sanyi sai ta ce wannan karan abin da ya koro ni shi ya koro shi sai ta dauko mayafinta ta drama ga takalmanta tana takalmi sai kalmi safa ta zuba a cikin rijiya ta ɗebo ta sha tabba karan ya sha hadisi ya inga cewa saboda wannan karan da tabba ruwa ya sha kishuwa bata kashe shi ba Allah ya saka mata ya sanya ta aljanna to musamman balle mutum wanda ya taga kama musulmi dan uwan shi mutum ko yana da girma a wurin Allah Allah ya hadi wala karramna bani adama hakika mun fifita yan dan adam Allah ya fifita shi akan dukkan halitta kenan idan mutum kuma Allah ya ce annabi ya ce al kharqu ya lillahi su dukkan halika iyalin Allah ne wanda duk yahi sunan Allah mai kyauta mai iyalin Allah kyauta ta ana son ta ta kowane fanni musamman wannan ta ce tore in mutum ka taimaka Allah ya raya shi da ilimin ka to an Allah ya ce kamar ka raya duk mutane baki da kamar da wanda shi ma ya kashe rai guda kamar ya kashe rayukan baki da wanda ya raya rai daya kuma kamar ya rayuka duk baki da su lafiya ai komai sai da ita ibada ma in babu lafiya ba ta cika kaga sallah musamman ya kariba in mutum ba lafiya ai tsayuwa ma bai balle sallah daga tsaye yake so ai in mutum ya kai ba lafiya kaga sai daga zamani har ta kai daga gare shi kenan kaga ibadan ma sai lafiya to lafiya shi yasa annabi ke horo ke cewa mutum ya kiriban ce lafiya shi ka hanyar shi lafiya ta same shi akwai lafiya annabi ya ce lafiya da samun dama wasu ni'ima ne guda biyu inda mutane da yawa an cika su rufe a cikin su su ake sa da mutum na lafiya ya samu ya ta ibadodin ka rashin lafiya ta zo ta hana haka nan in mutum yana da samun dama ya ta ayyuka waɗanda ka rashin dama ya zo ya hana shi da sauransu
sunana Fatsal Umar Jibrilla shugaba na wannan iblis da ake kira da ita peniel a nan maradi kuma nijar gaba daya ga littafin mai tsarki ban bangaba inda aka hana bayar da jini ba. So abu wanda yake da muhimmanci shine mu iya sani cewa lalle jini rai ne. Mutum in ba jini a cikin sa ba zai rayuwa ba. Ba zai iya yin rayuwa kuma da bangare daya ba. So in ana iya hana a bada jini na ci ba, lokacin da aka samu mutum yana kwance baya da lafiya ko kuma an ce jini ne ya kare mishi, to kai kana nan kuma kana da jinin ga irin adadin abin da ake bukata domin ya rayu, kinan dole ne mutum ka tsaya saboda tausayin wannan ran domin kada ya fita da dalili. Kai in ka yarda ka baka bayar da wannan jinin ba, zai nuna cewa kana da niyyar mutum nan ya mutu. So amma taimako wanda ya kamata kai na farko shine bari ka bada wannan rai domin ya rayu tare da kai, kuma a ci gaba da dauka Allah tare da shi. Wanda ya cece rai dai wannan ladan na Ubangiji ne, shi ya san sakamakon da zai mishi. Mutum ba za ka iya nuna cewa ga irin adadin ladan da za a bawa mutum ba, tunda kai ba kai ne ke bada ba, amma Allah ne yake bada ladan, shi ya sani abin da yake iya bawa mutum.
Yanzu kuma sai filin kwalabar ku.
Wayo Allah duwo duwo.
Ya sauraro barkamu da sake saduwa da ku a cikin zauren mu na girki girki. Yau ma muna tare da Hajiya Halima Muhammad Mahmud wacce take da sweet twist wadda za ta gabatar mana da wani kwalam da mafalashi irin na gargajiya. Kowa ya san abin da ake cewa dubula. Wato wannan dan abun mafalashi da ake yi da fulawa wanda Hajiya za ta gabatar mana da yayin da mata a cikin gida wato ori da amarya ko kuma ƴan mata masu cikin shiga daki za su iya sarrafawa da kansu su yi shi. Hajiya barka da zuwa.
Barka ka dai.
To na riga na gabatar da wanda zamu yi Hajiya, wato zamu yi dubula. Me da ni wacce take bukata idan za ta yi wannan abu wato shi dubula.
Tsohuwar gida idan za ta yi dubulan tana bukatar fulawa, sugar, lemon tsami, bota, kwai, ruwa, man gyada, baking powder da kuma gishiri. Idan uwar gida ta samu flour ta rabu mudu sai ta saka mishi baking powder chokali daya. Gishirin da uwar gida za ta sa kada yawa kaman ya tsabi kai za ta hada ta dan pinchino gishirin ta dan barbada pinch kenan. Idan ta barbada uwar gida sai ta yamutsa flour da baking powder da gishirin ta yamutsa su guri daya. Sai uwar gida ta fasa kai guda daya a ciki. Uwar gida sai ta dauki button ta rabin Siemens ta narka shi sai ta zuba a kai. Sai uwar gida ta kawo ruwanta tana dan yayyafawa tana faba kada uwar gida ta zuba ruwa da yawa amma idan tana da ma'auni uwar gida za ta saka ruwa rabin kofi ainihin kofin da ake gwaji da shi uwar gida za ta zuba rabin kofi bayan ta saka button ta wanda ta narka shi ma rabin Siemens za ta zuba shi sai ta hautsina ta faba shi a wannan lokacin idan za ta fidda shi daga cikin roban da take kwaba ta sa shi a kan teburi ko kuma kan dutsen da take amfani da shi na wurin aiki uwar gida za ta faɗe shi har sai ya haɗe jiki idan ya haɗe jiki ta sai uwar gida ta haɗe shi kuri ɗaya ta aje a wannan lokacin za ta bar shi kamar minti biyu uku ya dan huta sai ta zo ta ɗauko shi uwar gida za ta gugutsira shi ne kanana kanana uwar gida za ta gugutsira shi idan ta gugutsira shi kanana kanana idan uwar gida tana da injin din taliya na murza taliya to uwar gida za ta saka shi a injin din taliya ta dinga juya shi har sai ya fito fale fale sai uwar gida ta nade shi ta soya shi a cikin man gyada idan kuma uwar gida ba ta da injin taliya to uwar gida za ta samu muciya ko rolling pin sai uwar gida ta dinga murza shi kaman za ta yi cincin ta fadada shi uwar gida in ta zo gurin fadada shi za ta fadada shi ne sai ya yi fale fale idan ya yi fale fale a hannunta ko a kan teburinta sai uwar gida ta rika dan kamo gefe gefen tana dan matse shi ta rika dan matse shi sai ta tara shi gaba daya a kan faranti har sai ta gama yi da wayannan flour da ta kukutura idan uwar gida ta yi su duk suka yi fale fale sannan ta dan kama baki ta dan mammatse sai ta tara su bayan ta gama kwata kwata sai uwar gida ta je gurin tuya kuma sai ta dauki manta ta zuba a cikin tukunya ta dora shi ta dan yanki albasa manya ta watsa idan albasa yayi kamshi to mai ya soyu sai uwar gida ta cire albasa ta aje a gefe ya soyu za ta ga ya dan bushe haka sai uwar gida ta cire shi sai ta dauko shi wannan dublan da ta riga ta mummurza su ta aje sai ta fara tuya haka uwar gida za ta saka kowanne daya tana soya ta sai ta ga ya dan canza kala daga fari ya zama dan brown brown ya yi kalan brown sai uwar gida ta sauke to bayan uwar gida ta sauke shi uwar gida ta dora tukunya za ta dora tukunya shi ma a gefe ta saka sugar kofi daya da rabi ta debo ruwa shi ma kofi daya da rabi ta dauki lemun tsami kaman guda daya zuwa daya da rabi zuwa biyu sai ta matsa shi a cikin wannan rungwan sugar da ta dora a wuta uwar gida za ta bar shi ya tafasa ya tafasa ya tafasa har sai ta fara gani ya fara dan tafasa yana wani dan kumfa 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 haka to alama ne na nuna cewa sugar ta ya nuna to uwar gida idan ta ga haka to sugar ya nuna kenan sai ta sauke ta dinga daukan dublan da ta soya tana sakawa a ciki tana an jujjuyawa to dublan ya kammala
ma sauraro a nan muka sa ƙarshen shirin namu ne yau a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma abokiyar aikina da tattiya na gabatarwa Amina Bahara Auna da wadda ta daidaita mana sauti kuma ta haɗa shirin baki ɗayansa wato Julie Leather's Question da dukkanin abokan aiki da suka bada gudunmawa a cikin wannan shirin ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku huta lafiya.
Yeah.